Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki bata kada ƙuri'a akan rancen da ya kamata bitar malin Amurka ta karbo akan bashin ta na yanzu da ya kai dala triliyan 28 da biliyan 500, Amurka za ta gaza cimma buƙatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa. Masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa, amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin Amurka kadai ba. A wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata, sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kashedi akan matsalar da za ta faru idan Amurka ta gaza cimma buƙatunta na kuɗi ko da kuwa na ɗan lokaci ne. Yayin da ake hasashen wannan matsalar, Democrat da Republican a Washington suna cece kuce akan wanda zai yanke hukuncin ƙara adadin rance da ya kamata Amurka ta karɓo, wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan. Suko 'yan Republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa Mitch McConnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko ɗaya a cikinsu da zai kada ƙuri'an kare karɓo rance. A nasu ɓangare, 'yan Democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar ƙaruwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen Republican ta yi kanin shugaban ƙasa ɗan Republican Donald Trump ya sanya wa hannu. A don haka suna kira ga kowa ya kada ƙuri'an kare karɓo rancen. Batun Afghanistan da batun ɗaukar mataki akan sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne za su ɗauki hankali a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da zai tattaro shugabannin ƙasashen duniya da dama zuwa birnin New York bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba. Annobar coronavirus ta hana haɗuwar diflomasiyya ta gaba da gaba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana a watan Satumban bara, wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin ƙasa da firaministoci 200 da manyan tawagoginsu, inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo. Yin rigakafin cutar ya sa an samu ƙwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya taƙaita halartar mutane zuwa taron, ko da yake bazuwar nau'in cutar ta Delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro. Shugabannin na da zaɓi na zama a gida kana su turo da sakonninsu ta bidiyo, wanda kusan 50 a cikinsu ke niyyar yin hakan. Galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga ƙasashe da ba su da ƙarfin tattalin arziki, da hakan ya hana musu samun rigakafin, lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya. A jiya Juma'a, shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad ya zargi makwabciya Djibouti da tsare mai ba shi shawara akan tsaro ba bisa ƙa'ida ba. Wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban kasar da Prime Minister sa. Hukumomin Djibouti sun tsare mai bada shawara akan tsaro Fahad Yassin ne domin hana shi komawa birnin Mogadishu ta jirgin sama, inji daraktan sadarwa a fadar shugaban kasa Abdulrashidi Hashi ba tare da wani karin bayani ba. Irin wannan aikin baya taimakawa karfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocin mu, Hashi yana faɗa a wata sanarwa. Ministan harkokin wajen Djibouti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shisheye a harkokin Somalia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata dokar umarnin shugaban ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a jiya Juma'a ta ɗora tsauraran takunkumai akan ɓangarori masu hannu a yakin Tigray a arewacin Habasha, ciki har da gwamnatocin Habasha ɗin da ta Eritrea. A cikin dokar, Biden ya ce yankin ya fuskanci tashe-tashen hankula da zalunci da kuma take haƙƙin bil'adama masu yawa, ciki har da yakin basasa da yi wa mata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata da kawo tsaiko ga ayyukan jin kai. Waɗannan takunkuman ba an ɗora su ne kai tsaye akan mutanen Habasha ko Eritrea ba, sai dai an ɗora wa ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni ne da ke rura wutar tashin hankalin da kuma haddasa matsalolin jin kai. wannan doka mai tsauri ta sa shugaban Habasha ya maida martani nan da nan inda ya zargi Amurka da yin matsin lamba na babu gaira babu dalili da kuma nuna halin munafurci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne jamhuriyar Niger. Cigaba da zagayawa yankunan da ake fama da aika-aikar yan bindigar dadi, shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya gudanar da rangadin kwanaki biyu a jihar Talabiyari inda ya gana da al'ummar karkarar Anzoro. Shugaban ya jaddada aniyar karfafa matakai domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda da ke tsallakowa daga ƙasar Mali. Karkarar Anzoro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fama da hararen 'yan bindiga a jihar Talabiyari, inda karɓar haraji da satar shanu da kisan kwaran hula ke ƙoƙarin samun gindin zama sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro a arewacin Mali. Dalili kenan shugaba Muhammad Bazoum ya kai rangadi a garin Sarakoira don baiwa jama'a wannan ziyara ta shugaba Muhammad Bazoum ta matukar sa walwala a zuciyar mutanen karkarar Anzoro. A ranar daya ga watan nan na Satumba ne matakin dage haramcin amfani da babura ya soma aiki a yankin Talabiyari, bayan da jama'a ta nuna bukata sai dai mutanen Anzoro sun bukaci a maido da wannan doka.
Da yayi kyau da an bari motar suna cikin, amma mun wajen mutum kanta Anzuru motar nan da aka sake mai nuna tun kun ji gane yanzu ko yara na shekara biyu ne in yaji a karan moto ya sani, amma yanzu tun da aka bari moto brema cikin Anzuru ba a san da bandi ne ko ba ni bandi bane brema, in dai muna samu ga wajen Excellence Bazoum wannan cikin Anzurde adiba kaka za a yi
hana
circulation din moto suke wallahi ban gyara mu brema
wani
da su kenan yan bar an ba kowa hanya yansu awo hawo bisu moto brema ban gyara muna wannan ne muke so,
amma mun san cewa ai an dawo sun dole da su wannan yanki duk da haka matsala ba ta kawo ba.
To wallahi sojoji suna nan suna yi bakin kokarin su, muna gode musu, amma duk wannan wallahi sai an kara brema wannan ne brema kukan mu ga muna zamu ga president de la republique
da yake amsa tambayoyi a taron manema labarin da ya kira a gargashin wata bishiya dake kwaliyar garin Sarakoira. Shugaban kasar Niger din ya amince da bukatar jama'ar karkarar Anzaro, ya kuma yanke shawarar kara yawan dakaru a arewacin jihar Talabiyari domin rufewa 'yan ta'addan Mali hanyoyin da suke bi wajen tsallakowa jamhuriyar Niger.
Mafarin zawatunan yankin nan na gwamnatin Anzuru shine kama al'umma wannan yankin nan goyon bayan gwamnati dangance da irin matsalolin da suke fuskanta, irin matsalolin da suke fama da su, musamman sakamakon yanayin karancin tsaro da aka shaida yau da 'yan shekaru. Wannan ne mafarin zawattau, ce musu mun lura da matsala da kuke fama da ita, mun lura da yanayin da kuke ciki, mun zo mu ce muku mun shaida kuma insha Allahu za mu doke alkawali bayan irin ayyukan da muka riga muka yi, saboda ba yau bane aka fara matsalolin, akwai ne lokacin da sun yi tsanani haka har ma mutane sun kaura sun je Talabiyari inda suka tsuguna ɗan makonni. Muka doke matakai masu kwari wanda suka ba mu daman muka maida su kowanne garinsu, kuma muka kula da tsaron su. Tun lokacin na alhamdulillahi yanayin lalle bai garu gaba daya ba amma an samu babban sauki ko da yake ba a rasa irin aika-aika da waɗannan mutane suka yi saboda sun canza salau da abinda aka san su da shi da suka fara ta'addancin nan nasu sojawanmu ne suke kaiwa hari suka bar wannan suka shiga sace-sacen mutane kuma su zo su iske talaka manoma wanda suke kauye mai nisa cikin gonakansu mata da yara suke kashewa to wannan ne sabon salon da suke amfani da shi wannan babban matsala ce wanda maganinta yana da wuya amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu yi ta yanda muka kama wa'annan mutanen sauki nazo in shaida da idona yanda yanayin yake nazo in gane cewa irin matakan da ya kamata mu dauka kuma za mu tuki irin wa'annan matakan insha Allah yanayin yayi sauki kwarai a san da haka ko ba kowa ya sani kun shurare su sun ce alhamdulillah abun yana da sauki amma da yake muna cikin yanayi na zaman kasa da kasa tunda daga nan fa Mali ba ta da nisa in ka ketare komin ta ayyuru za ka shiga Mali wato baka babu kilo hiye da dari kuma bai ya kai ma kilo dari muna iyakan Mali muddin babu soshi a iyakan nan tamu muna da matsaloli amma babban matsala wanda ita ce na shaida mashama'a yanda muka gane abun matsala ce ta da bamu da sojawa da suka mamaye komin ta ayyuru ita ce koha wanda ita ce ɗan ta'adda suke bi su zo nan Lanzuru su zo nan Lanzuru su yi aika-aika to matakan da muka ɗauka da za mu ɗauka musamman bayan wannan babban taro da muka yi jiya a Tilabeli shi ne mu kawo soji mu mamaye komin ta ayyuru mu rufe ma ɗan ta'adda hanyar ta shigowa nan Lanzuru
wannan yasa shugaba Muhammad Bazoum farfado da ayyukan ginin madatsar ruwa na kan kogin kwara ya kuma bayyana gamsuwa da yadda ake gudanar da aikin a halin yanzu kamar yadda yayi a Jihar Difa da Maradi a kwanakin baya shugaban Niger ya zirci barikin sojan shiya ta daya wato zone de defense number 1 dake garin Tilabiri domin basu goyen baya Muhammad Bazoum ya yaba wa jajircewar dakarun kasar a yakin da suke gamsawa da yan ta'addan Mali to koya masana ke kallon irin wannan ziyara ta al'umma da jami'an tsaro tambayar kenan da muka yi wa Alkasum Abdurrahman wani mai fashin baki akan shanin tsaro a jamhuriyar Niger
seriously tunan ziyara da shugaban kasa ke kaiwa a cikin yankuna wanda suka yi fama da matsalolin tsaro irin jihar Difa da Maradi yanzu kuma gashi a Tilabiri wani abu ne saboda ya kara ma jami'an tsaro karfin guya bai ba su kadai ba musamman al'ummomi wanda suka jima suna zargin cewa mahukunta sun yi zaman su a babban birni sun manta da abin da suke ciki don kudan ya tuna musu cewa duk kokarin da suka sani ana nan ana yin shi kamar yadda ake yin shi a can baya kuma yanzu haka ana ci gaba da yin shi kuma za a tabbatar da an kare musu mutuncinsu da lahiyarsu wani abu yana da tasiri akan ita al'umma saboda kasancewa kamar ta tuna cewa hukumomi suna tuna da ita yana da kuma tasiri akan su jami'an tsaro wanda suke ta tashi kayan da na'in saboda su ga sun kawo zaman lahiya a cikin ƙasar tare da cewa sun kare lahiya al'ummomi to kuma kulawa ta hukumomi musamman irin haka ce shugaban kasa ya zo ya haɗu da su ya tattauna ya musu tambayoyi ya ƙara musu ƙarfin guya to abubuwa ne wanda ke da mahimmanci kwarai kuma suna ƙara kuzari ga su jami'an tsaro
matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Tilabiri ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 22 da asibitoci da dama a karkarar Anzoro a saboda haka shugabannin al'umma suka buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan matsala da idan basira wanda ya ce za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace don farfaɗo da fannin ilimi kiwon lafiya ayyukan noma da kiwo da harkokin yau da kullum masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilinmu dake birnin Niamey, Sule Mumin Barma, wanda ke cikin tawagar shugaban kasa. Sai ni Hassan mai na kaya da na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A huta lafiya.
Suwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke kulla da shi.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannunmu da saduwa da kai a cikin shirin Malaika Karkara. Wannan shirin na zuwa maka ne daga gidan rediyon Vision FM da haɗin gwiwar gidan rediyon muryar Amurka dake birnin Washington DC. Sunana Adamu Ali Tongo da zan jagoranci shirin ne yau. Da fatan mai sauraro za ka biyo mu sannu a hankali. Madalla, koshin mai sauraro ka san garin da ya girme birnin Gombe da shekaru 7 kuma har yanzu yake fama da rashin kayayyaki irin na more rayuwa a wannan karni na 21 da muke ciki. Waɗannan na daga cikin abubuwan da zaka ji a cikin wannan shiri. Da kuma muka yi tattaki zuwa garin Mala'ina dake karkashin masarautar Gombe, garin da ake yi wa kirari da Mala'ina koren giwa. Kuma mun yi dacin saduwa da Malam Muhammad Baffaju, daya daga cikin dattawa kuma masu fada ji a garin na Mala'ina.
Kakanninmu sun tahi daga kafin mai gari suka dawo suka zo Kondulo. Da Kondulo ne shine zaman Kano yake yanzu, haka da Kondulo yake nan kasa. Suka dawo wurin suka ce to mun dawo nan muna so babu fili mun dawo nan. Sai sarkin Kondulo ya to ga arewa ga yamma ga koina shi baya so yamma kudu da yamma arewa da baya yana son ko kudu ko gabar. Sai a dage wata dattin shi mun saurayi sai to kaso so nan da zo ne sai samu wani kuka nan sai kawo masallaci sai fara sara yana to kuma daga tashi daga yayi alƙawari da wannan dattijon nan sun yi alƙawari idan ya zo sai ya samu wuri yayi kyau ya dauke shi da wani sirrin daula tare to dai dauke shi suka zo ai da zo sai da yake karabi bai sai koma wa shan ba sai duka mun kai karabi amma zai koma shan sai ya samu dattijon sai wani fa ta samu wuri sai mu koma sai ce ai wani kam tun da yake karabi kai baka zo ba shi ya tafi ai ka same shi ba to sai doka sai kudu ta hanyar hoto sai zai iso shi wani gari na samu wuri mai kyau mamma ko mu zo nan mu dawo kai sai za mu dawo nan to shi malami ne sosai dan lo in an alko da yazo kasar malami wanda ya fika saka ba shi rige sai dawo da shi dauko sai suka zo nan suka bi da hanyar hoto suka dawo zuwa nan sai ya bayi daga nan ba shi sai gidan su da bayin sai da yara ga ba su kaza wannan shi wannan fa malamin ne nan to gari da shi malain ne shine malain nan malain tarihin sa sunan sa musamman shi sunan sa Adamu ne amma musamman shi almajiri ne a malamin sa to sai aka ce to shi din nan malai da shi sosai ita ne da bin zai kai da kai almajiri ne ka ga ya koyar mata da ita matan yana zuwa na rubuta mata yana masa darasi hatta iya to sai yara kana da albaje kana so ka ce masa malam malam inna shine malamin inna mata sun tantu man sunan ta inna haka ne so sai sai to sai ma ka ba ba su gida Adamu ba sai ka ce malam inna sunan ya tafi haka har aka dawo aka zauna to sai ka sai sai dawo da shi ba sai zauna to duk mutumin da ya dawo idan ya je wajen da tuyo sai sai to in ba nasa ba sai to ka zo wajen malaina rai ba ka fi sai ba shi gida ya ba shi gwana suka zo wana ina san ya zo su ji bana da gida daga da yamma ka yi nan nan ya fi jama'a ne da gwara to ya kai wata to dai sai ya rike to dan Allah sa har ban ya zo wajen kara kwana sai malaina Allah Allah masa da suka amma lokacin da Gombe ya dawo kamera nan shekara 7 ne suka yi sannan aka dawo Gombe
wato ina fahimce ka wannan gari na Mala'ina ya riga Gombe kafuwa da shekaru 7
kuma shekara 7 din nan yanzu shi suka tara daga nafa suka dawo nan su suka tare su da bunji da kobi da kobi suka ko ku zauna gari
wato za iya cewa mutanen Mala'ina su ne suka tarbi mutanen Gombe lokacin da suka taso daga nafa
suka tare su cikin gari to suna tare a lokacin to sai almalina sai Allah masa rasuwa to sai aka yi to yanzu mai zai malin shine ya sari gari ta su ne to amma kuma yanzu tun da wani sai aka ba sai aka sai dole ya ba yaro sa sai aka ba dan sa dan sai shekara 6 Allah ba su tuwa to sai kakan mu ta yi da ke ban ba san yasa ga gari ya nema tuwa bai samu ba wannan bai shekara 15 sai mayar su
to kamar wadanne kalubale za a ce wannan gari na malamin ne yake fuskanta a halin yanzu
to gaskiya mu da damuwa da yawa ka ganin mu dai da farko wato abinda da yake gome da gowa gwamnati na farko dai babu da hanya tun da kai babu da hanya hanya na ya da min babu da shi har zuwa yanzu tabbata muke so a mana muke so mana hanya muke so ta maka mana cikin gari shi hanya ya rada gari mu ya wuce mu mu ji da kan jama'a sauran jama'a da muke so
to kamar wani kirari ake wannan gari na malaina mun san garuruwa da dama suna da kirari da suke amfani da shi a matsayin wanda dake an ji dai an san wuri kaza ne shi ma garin malaina yana da wani kirari da ake masa
lalle da mun kira da kan da muka da karatu na aikana gari ba duk malamin da yana sai ya zauna ya karatu ne take karin da muka karatu na arabin nan muka yi sosai sai yanzu ne da abun ka sha din an shiga boko da yawa sai aka tsaya aka bar wannan din wai aka daina zuwa amma lalle da nan garin malamai ne suna zuwa da gaskiyan ga suna karatu ana sa tafiya dan mun abin da muka kira da kenan
wato garin malamin da ya shahara wajen karatun addini islama
sosai ba ya ka sosai ba nan
to akwai wani kirari da ake wa garin na malamin na
kirari dai sai da aka mara inna musamman da aka je koran gewan nan su suka zo ka samu gewaye a nan din da damusa su suka ko wani su suka shekara biyu kafin komai ya zauna da dai mu ga koran gewaye ana ba wato da ba mu ne kan mu ka koran gewaye kafin aje a kawo su zauna ma dai mun shekara biyu koran gewaye gaba daya
bi mutanen garin malamin na ke takama da shi
noma da karatu kuma da karatu ake
Malam Muhammad Bafaje kenan daya daga cikin dattawa mazauna garin Malaina wanda ya bayyana mana kadan daga cikin tarihin garin da kuma kalubalen da yake fuskanta to da jin wannan kalubale da al'umar garin Malaina yake fuskanta na matsalar hanya bamu yi kasa guyo ba inda muka tuntubi commissioner ayyuka na jihar Gombe engineer Abubakar Baffa ka kuma abin da yake cewa
akwai problem da ake road na Malaina to wa duka abin nan zam ya provide road na ko ina a lokaci guda ba yanzu ne aka fara insha Allah sauran gurare nan ma za mu samu hanya domin muna da program na maganan township road na Gombe township road to ina ganin a wannan program din ma za mu akwai wasu hanyoyin mal ina za mu yi su a ciki insha Allah yana cikin proposal din mu in Allah da za mu yi
commissioner ayyuka na jihar Gombe kenan engineer Abubakar Baffa To kuma da hakan zamu ja labulan shirin kuma a madadin sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC da din gwiwar gidan rediyon Vision FM Gombe da sai kawo mai sauraro wannan shirin sai mai kula da shirin Yusuf Isaac Baji sunana Adamu Ali Tongo da na shirya na gabatar ke mana fatan alkhairi
da dan gari shirin da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu kodin
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Thank you.
Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.